الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن منه من حكيم عليم، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا في دعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وأيهاك يا أخوة مسلمين، ما كن ديك باتا مني مغنى تنجد القرآن كيما سوء البركة سوني قرآن كيما قوما فرقو نزل حجة kwanakin da su ne mafiya darajar kwanaki a cikin kwanakin shekara. Kwanakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zaburar da mutane wajen kula da su da aiwatar da nau'ikan ibadoji a cikin su, kabarbari, azumi na gaba ɗayan kwanakin ko wani sashi na cikin su, ko da bai azumci duka ba, karatun alqur'ani da dukkan wani aiki na da'a da zai kusanta bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tun daga rana ta farko a cikin kwanakin har ya zuwa yini na goma. To amma shi yini na goma wanda akan su za mu tattauna a kai, yana da wani abu doriya akan abinda ake wa ragowar kwanaki guda tara. Kasancewarsa rana ko yini wanda ya yi fice akan sauran yini na duniya dangane da abin da ake aiwatarwa a cikin sa na nau'ikan ibada. Abu na farko sallah ta Idi, abu na biyu layya, wannan ga waɗanda suke zaman gida kenan, amma game da alhazai da suka je aikin haji, aran nan suke jifa na Jamatul Aqaba, aran nan suke yin yanka na hadaya ga wanda ya ɗauki aikin hajin tamattu'i ko kirani. A wannan yini ne suke yin aski, a wannan yini ne suke tafiya su yi tawaful ifada. Da haka yini ne mai daraja a wurin alhazai da suka je aikin haji, yini ne mai girma a wurin waɗanda suke zaune a gida. Mafi girman abin da ake a cikin wannan yini ibadoji ne guda biyu manya-manya. Za mu ɗauki guda ɗaya mu yi magana a kanta yau, ɗayar mu bari sai mako na gaba muna jajiberin sallah. Ibada ta farko ita ce layya, ko da yake ana yin sallah kafinta, ina nufin ta farko wajen bayani na ita ce layya. Layya ibada ce ta yanka, yanka zubar da jini na dabba domin neman kusancin Ubangiji ibada ce daga cikin ibadoji wanda Ubangiji ta'ala yi isharar zuwa gare ta a cikin littafinsa mai girma har a wurare guda biyu. Wuri na farko a inda yake kul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kace da su lalle sallata wa nusuki da yanka na, anan sai aka hada sallah da yanka. Sallah a matsayin na shugabar ibadoji aka kawo yanka dan yi makwabtaka da ita, dan nuna muhimmancin yanka din a matsayin ibada da za ta kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kace da su rayuwata abinda duk zan yi a ciki, wa mamati mutuwata abinda nake jira na sakamako a ciki, dukkan waɗannan lillahi rabbil alamin, mallakar Allah ne shi kadai Ubangijin talikai, la sharika lahu babu abin bauta bisa ga tantanta sai shi, babu abin bauta da ya kamata da bisa ga tantanta sai shi, bai da abokin tarayya cikin bautarsa. Wa bizalika umirtu, da wannan aka yi min umarni, kamar yadda wato ainihin yake har zuwa ƙarshen aya. Aya ta biyu inda Allah madaukakin sarki ce da manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar, lalle mun baka dangin alkhairi mai yawa, lalle mun keɓance ka kai da al'ummarka da wani tafki da ake kira tafkin alkautsara, wanda manzon Allah ya ce kogunan shan ruwansa adadin taurarin da ke sama, ruwansa kuma ya fi nono ƙwari, ya fi zuma zaƙi, wanda duk ya sha shi ba zai kuma jin kishirwa ba har abada. Shine alkautsar, fasalli li rabbika wanhar, saboda haka ka yi sallah domin Ubangijinka, sannan ka soki raƙumi a matsayin hadaya idan ka je aikin haji, ko a matsayin layya lokacin da kake zaman gida. Malamai suka ce anan gurin ma an hada yanka da sallah a cikin aya ɗaya, wanda ke nuna muhimmancin yanka din, tunda kowa na cike da masaniyar cewa sallah ita ce mafi girman ibada. da haka dai yanka ibadar ba an yanka dan kowa sai don Allah, wanda duk yayin yanka dan wani dan neman kusanci zuwa ga wani to ya tabbatar yayi shirka. Kuma shi yanka dan wani Allah yana da siffa guda biyu. Siffa ta farko, wajen yanka dabba mutum ya ambaci sunan wani ba Allah ba, ya ambaci sunan Almasihu, ya ambaci sunan Wazair, ya ambaci sunan wani wali cikin waliyai, mala'ika cikin mala'iku, malami cikin maluma, aljan cikin aljanu. Ambatar sunan wannan ya zanto nau'i ne na ibada lokacin da mutum zai yanka din. Da haka zaran mutum ya ambaci sunan wani ba Allah ba, to ya yi shirka kenan. Nau'i na biyu, ya zanto cewa ya yanka dabbar da nufin neman kusancin wani. Niyyar da ke cikin zuciya yana neman kusancin wani wanda ba Allah ba. Wannan wanan yana cikin annabawa, ko yana cikin mala'iku, ko yana cikin salihan bayi, to wannan ya zama shirka ko da sunan Allah mutum ya yanka dabba. Har Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa wanda ya yanka dabba ta farko ba da niyyar kusancin wani ba, amma wajen yayi bismillah sai ya ambaci sunan wani ba sunan Allah ba, muninsa kankane ne sama da wanda ya yanka dabba ko da ya ambaci sunan Allah kadai, amma niyyarsa da ke cikin zuciya yayi ne dan neman kusancin wani wanda ba Allah ba. Munin wannan na biyun ya fi muni sama da na farko, duk da cewa dukkan su sun yi tarayya wajen sako ne. A shekinan lokacin da mutum zai yanka dabba da sunan ibada, farko niyyarsa ta wanku cewa ya yi dan Allah, na biyu ya ambaci sunan Allah akan dabbar lokacin da zai yanka. Wannan shi ne abin da ke nuna tsantsanta ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ibada ta yanka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito, wanda ke nuna cewa Ubangiji ta'ala ya tsine wa dukkan wanda ya yanka domin wani Allah. Sai wannan ya nuna ake yanka ana yin sanadiyar Allah kaɗai. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, nau'ikan yanka da ake neman kusancin Allah da su guda uku ne. Na farko layya, na biyu hadaya, wadda alhaji suke idan sun je aikin haji ga wanda ya ɗauki aikin hajin ta mutuli ko kirani. Na uku ragon suna, wanda mutum ke yankawa idan an yi masa haihuwa. To waɗannan su ne nau'ikan yanka na ibada. Malamai suka ce a cikin ukun nan mafi girmansu, mafi falalarsu layya, ga malaman da suka rinjayar wanne ya fi falala ko wanne ne ya fi kusanta bawa zuwa ga Ubangiji, suka ce layya. Haka waɗansu malamai suka faɗa. Dalilin su a nan gurin suka ce layya ta dace da rana mai girma. In ta ce hadaya ma ta yi tarayya da ita, ta ce to layya kuma bayan ta dace da rana mai girma, akwai tsammanin masu cin moriyarta za su tsara masu cin moriyar hadaya yawa, ko kuma masu amfanuwa da ita a ranar da aka yanka za su tsara masu amfanuwa da hadaya a ranar da aka yanka. Yanzu misali idan an ji aikin haji, ba kowa ne ma ya hadaya yake samun daman ganin dabbarsa ba, ballanta da ya fita daga cikinta, ballanta da ya gutsura da kansa ya bayar wani, amma yana da tabbacin cewa za a raba. Tunda gwamnati ta yi tsarin da za a raba, to sai dai wani nama sai ya wata shida bai kai zuwa ga miskinai ba, wani ya wata bakwai, wani ya kusan shekara, wani wata uku, wani kaza wani kaza. Saboda ba lalle ne miskinan kasar Saudiya suke za a bayawa ba, za a ba miskinan kasar Saudiya, za a bayawa miskinan da suke wani wuri daban. Masakinul haram, waɗanda suke cikin hurumi na Makka, ba dukansu ne ma suke samun ko su san an yi ba, ko kuma dan kasancewarsu ba sa buƙatuwa, ransu bai kai na suna jiran a basu wannan ba, ba ma sa zuwa su karɓa. Wannan ke tilasta a ɗauka a kai shi wani waje, kuma duk da cewa an shar'anta yankansa a wani wuri. Kaga wurin yankan hadaya takaitaccen wuri ne, Mina da abin da yake makwabtaka da Mina, amma wajen yankan layya ko ina ne a duniya. Ta wannan fuskar ne wadanda suke fifi da falalar layya, wato ainihin akan hadaya. Ba nan gurin menene layya? Layya ita ce dukkan dabbar da za a yanka bayan kammala sallar Idi a ranar babban sallah, har ya zuwa faduwar rana a yini na 13 ga wata. Dabbar da duk aka yanka a wannan lokacin da nufin neman kusancin Ubangiji ita ce layya. Abu na uku, layya malamai sun yi saɓani game da ita. Waɗansu malaman suna ganin wajibi ce da dukkan mutumin da yake da iko wajibi ne ya yi layya. Waɗansu malaman suna ganin a'a ba wajibi bace alal a'yan, wajibi ce wujuban kifaiya. Abinda suke nufi al-fardu alal kifaya shine abinda lalle a gari a samu waɗansu sun yi layya. To idan aka samu wani adadi da zai wadatar sun yi, to ko da sauran ba su yi ba, ko da suna da halin yi, an yafe musu. Waɗansu malamai suka ce a sunna ce mu'akkada, abin nufi sunna ce mai ƙarfi ga wanda yake da iko a kai. Amma dalilai da ake kafa hujja da su waɗanda suke nuna wajibi, lalle suna da ƙarfi. Ko da ba su nuna wajibi ba, to suna nuna abin sunna ce mai matuƙar ƙarfi. Na farko dai manzon Allah ya nuna ta a rayuwarsa, tunda aka saranta har zuwa lokacin da ya bar duniya. Sannan kuma na biyu, da kansa ya faɗa cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a musnad ɗinsa, yace man wajada sa'atan wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallata. Dukkan mutumin da ya samu ikon yin layya sannan kuma sai ki, to kar ma ya matso inda masallacin mu yake. Abin nufi ya bar wata sha'ira daga cikin sha'irul Islam, wata babbar alama da take shelanta mai yin ta musulmi ne na gari. Dan haka mutum ya barta alhalin yana da ikon yi, wato kamar kokarin nesanta kanta ne daga mutanen kirki, mutane na gari. Dan haka dai layya da ƴan uwa lalle tana da matukar muhimmanci, ko da bata kai wajibi ba, sunna ce mai karfin gaske ga dukkan mutumin da yake da ikon yin ta. Ko ba sharadi bane ba alayya a ce sai kana da iyali, ko kana da iyali ko baka da iyali za ka iya layya. Ba sharadi bane ba sai namiji da mace da namiji, kowa na iya layya, na iya sai dabba ya yanka a matsayin layya. Abu na hudu, dukkan dabbar da za a yanka a layya ana bukatar ta cika shuruɗa guda hudu. Sharadi na farko, lalle ne su zama suna cikin al'an'am. Al'an'am kamar yadda muka faɗa su ne tumaki da awaki da shanu da raguma. Dabba ko ya halatta a ci namanta in ba ta cikin waɗannan guda hudun ba a layya da ita. Yanzu misali barewa ya halatta cin namanta, amma ba za a yi layya da ita ba. Da kaji da zabi da sauran dabbobi ko dangin tsuntsaye irin waɗanda suka halatta duk ba a layya da su sai in sun zanto suna cikin waɗannan jinsin guda hudu. Wannan sharadin farko kenan. Sharadi na biyu, lalle ne wannan dabba ta kai shekaru sanannu a shari'ance. Dangane da raƙuma sai sun kai shekara biyar, dukkan raƙumin da yake ƙasa da shekara biyar ba a yin layya da shi. Dangane da shanu, lalle su cika shekara biyu cif zuwa sama, dukkan sa ko saniyar da suke ƙasa da shekara biyu ba a layya da su ko mutum ya yi ba sai ba. Dangane da tumaki da awaki, lalle su kai shekara guda zuwa sama, dukkan tinkiya ko akuya ko ragon da suke ƙasa da shekara ɗaya su ma ba a layya da su. Wato lalle ne dabba ta kai shekaru sanannu a shari'ance, wannan shi ne sharadi na biyu. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim, manzo Allah ce kar ku yadda ku yanka dabba a matsayin layya sai in ta kai shekarun da ake bukata. Manzo Allah ce sai fa in kuɗi sun kasa maka baka da wadata, to ka iya zaɓar rago ɗan wata shida ka yanka. Rago ɗan wata shida yana halatta ne kadai ga wanda ba ya da kuɗin sayan rago ɗan shekara ɗaya zuwa sama. Amma duk wanda yake da ikon sayan rago ko ɗan taure ko tinkiya ko akuya da za su kai shekara ɗaya zuwa sama, ba shi halatta a gare shi ya taƙaita a kan rago ɗan wata shida. Wannan an taƙaita shi ne kadai ga wanda ba ya da hali, ga wanda kuɗi suka kasa masa. Sannan sharadi na uku, lalle ne wannan dabba ya kasance ta kuɓuta daga aibukan da ke hana layya. Akwai aibuka da illoli da nakasa a tattare da dabba wadda take hana a yi layya da ita. Manzon Allah ya nassanta guda hudu ƙarara a cikin hadisi, yace dabbobi guda hudu ba su isa, ba su wadatarwa, ba sa gamsarwa a ce za a layya da su. Dabba ta farko, al'aura, albayyinu awaruha, mai ido ɗaya, wanda kowa ya ganta ya san dabba ce mai ido ɗaya, to ba ta halatta a layya da ita. Dabba ta biyu, al'arja, albayyinu dhila'uha, dukkan dabba da take wato mai ɗangishi, wanda ɗangishinta ya bayyana, da ka ganta tana tafiya za ka gane tana ɗingisawa ne, to wannan ba ta halatta a layya da ita. Daga nan gurin na uku, al-maridha, albayyinu maraduha, dukkan dabbar da take mara lafiya, wadda kila ma har tashi ba ta iya saboda rashin lafiya, da an ganta ko da an je kara wajen sayar dabbobi za a gane ba ta da lafiya, wadda ba shi halatta a layya da ita. Daga nan nau'i na hudu, manzo Allah ce wal kasiratu lati la tuqi, da kyamusassa ramamma wadda ba ta da ɓargo, to irin wannan ba a layya da ita. Kabi kenan ba za ka kai ba rago da ake kira kafin zubi, a'a sai ka samu ƙosacce don falalan layya, malamai suka ce dabbar da za ka yi ta zanto mai ƙoshin lafiya, ta zanto mai ƙiba, ta zanto farashinta ya yi sama. Dukkan mutumin da ya sai dabbar da ta fi haka rago ɗan 20,000 ko ɗan 25,000 ba za ka haɗa shi da ɗan 10,000 ko ɗan 10,000 ba. Dan 20,000 ba ka haɗa shi da ɗan 10,000. Da haka gwargwadon yadda ragon ya fi tsada, to gwargwadon yadda ka fi samun falala a wajen Ubangiji. Sai dai duk da haka ba a cewa ka ci bashi idan kuɗinka sun kasa ma. Sai ka yi daidai abin da kake da iko. In ba ka da hali sai ɗan 15,000, sai ɗan 12,000, sai ɗan 13,000, sai ka yi babu laifi. Amma in har kana da hali, to karkewa kanka ƙauro, karkewa kanka rowa, samu ƙosasshe ɗan 20,000 ko sama da haka, ka fi samun falala da daraja ɗin a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Waɗannan ayyuka guda huɗu kenan, waɗanda dukkan dabbar da take da su ba za a yi laifi ba, su manzon Allah ya nasanta a cikin hadisi. To amma akwai waɗansu ayyukan da ba wannan ba. Malamai suna kasa su gida biyu, ko dai waɗanda ba waɗannan ba ne za su iya shiga cikin ma'anar wannan, ko waɗanda ba waɗannan ba ne amma sun kasa wa wannan. Dukkan aibin da ba wannan ba kuma zai iya shiga cikin ma'anar wannan ko sama da haka, to shi ma in akwai shi a dabba ba za a yi laifi ba. Mun ce mai ido ɗaya ba a yin laifi ta, to wanda take makauniya gaba ɗaya ba, kaga min babu aula, duk da cewa nassin hadisi bai yi magana akan ta ba. Mun ce wanda take dingisawa ba za a yi laifi ta ba, to wanda take da yankakkiyar kafa ba, kafafu guda uku da rika, min babu aula ba za a yi laifi ta ba. Mun ce mara lafiya ba za a yi laifi ta ba, to wanda take cikin naƙuda za ta haihuwa. Na kudar dabba lokacin haihuwarta hukunci ne da yake ɗaukar hukuncin rashin lafiya, da haka a daidai wannan lokacin ita ma ba za a iya laifi ta ba, sai ba in bayan ta haihu an ga cikin ƙoshin lafiya, sannan ne za a iya laifi ta. To amma akwai aibukan da ba su kai waɗannan girma ba, kamar rago da yake da tsagaggen kunne, kunnen sa a tsage, ko yankakke gutsirarre, dabba mai gutsirarriyar kaila, duka waɗannan aibuka ne. Rago da yake da tsagaggen ƙaho ko karyayyen ƙaho, dukkan waɗannan aibuka ne. An fi so ya zanto babu su a jikin dabbar da za a yi layya, amma samuwar waɗannan ba su hana a yi dabbar da layya da ita, da wannan dabbar ba ya hana a yi layya da wannan dabbar. Tsagaggen ƙashi, ina nufin tsagaggen ƙaho, tsagaggen kunne, gutsirarriyar zela, karyayyen ƙaho, duk wannan ba ya hana a yi layya da ita. Sai dai da za a samu wadda ba hakan ba, to ita aka fi. Hukunci na biyar cikin hukunce-hukunce, ya kamata mu sani cewa akan ayyana dabba ta layya kila tun kafin ranar ko kuma a ranar. Wani tun kafin ranar ya ayyana dabba ta layya, hanyar ayyana dabba ta layya sai ku daga cikin hanyoyi guda biyu, ko dai ta hanyar lafazi, a ga ka sai rago ka zo ka ajiye ka ce wannan na layya ne, to wannan a lafazi ka faɗa na layya ne bayan ka sayo shi, ba wai ba da labari ba kafin ka sayo shi, sai in gaci a halarce a gabanka da gaban wanda kake magana da shi. Hanya ta biyu, a gada kana da rago a gidanka, wannan rago sai aka sace ko ya mutu ko wani abu ya faru, sai aka kaje ka sayo wani makamancin sa ka ajiye da nufin cewa madadin wancan ne, to an san cewa kana shirin laye kenan. Duk wannan hanya ce daga cikin hanyoyi, ko a ka kama dabbar ka dawo ta zaka je wajen yanka bayan an dawo daga idi a ranar babbar sallah. Wannan ayata ce tana telanta cewa wannan dabba ce da ka ayyana ta za ka yi layyar ita. Me ya amfanin gane wannan? Dukkan dabba da aka ayyana aka ce za a yi layyar ita, to akwai hukunce-hukunce da suke hawa kanta wanda ya kamata dukkan mu yi layyar ta ne. Hukunci na farko, in ka ware dabba ka ce wannan ta layyar ce, ba shi halatta ka yi tasarrufi da ita cikin abin da zai iya hana yin layyar da ita. Tunda ka ware ka ce ragon layya ne, yanzu ba shi halatta ka ɗauka ka ce ka ba wani kyauta ko ka ba wani sadaka ko ka ba wani yayi wani abu, idan ko har kai to sai ka musanya wani a madadinsa. Dole ne mutum ya san da wannan. Sannan ba shi halatta ka ɗauka ka ce kai na sayar na fasa layyar, bayan ka ayyana cewa wannan ragon na layya ne, ya kwana a gidanka kwana ɗaya biyu, wace gari ka ce gaskiya na fasa sayarwa zan yi, bai halatta ba. Tun daga lokacin da ka ware ka ce na layya ne, babu kai yanzu ba tasarrufi a cikin cikin abin da zai hana a yi layya ne. Hukunci na biyu, mutum ya ware dabba ya ce wannan ta layya ce, sai Allah ya karɓi rayuwarsa, to wannan dabbar ba a mai da cikin kayan gado, dole ne magadansa su jira ranar sallah a yanka ta a madadinsa a iyar masa da layyarsa, tunda ya riga ya ayyana ta ya ce wannan ta layyarsa. Amma da kudin ya ware ya ce wata garin sallah in Allah ya kai mu zan je in sayo bijimansa ga naira 70,000 na ware ko 80,000 ko wani amsa mutum haka. Zan je in sayo rago sai ya ware kudin kafin sallah sai ya mutu, wannan kudin zai koma cikin gado. Amma in ya riga ya kawo dabbar gida kowa ya san ta layyarsa, to ba a cewa a sayar da wannan dabba a mayar da kudin cikin dukiyar gado, a'a za a aiwatar da abin nan da ya niyyar yi na layya tunda ya riga ya yi tayi. Abu na uku, ba shi halatta mutum ya ce zai yi amfani da dabbar, kamar misali in sa ne ya ce zai daura masa galma ko ya daura masa guga ya jawo masa ruwa a cikin rijiya, ba shi halatta ya yi amfani da wannan hanya, dole zai ajiye shi. Sannan kuma abu na hudu, idan mutum ya ware dabba da nufin cewa zai yi layya da ita yana jira ranar sallah, sai sai wani aibu ya same ta irin wanda zai iya hana layya, kamar misali ta rasa ido daya daga cikin idanunta biyu bayan koda ya sayi lafiyayya, kafarta ta karye ko ta gurde ta zo suna tingishi bayan koda lafiyayya ya sayo ta, rashin lafiya ka kama ta bayan ya sayo ragon lafiyar ta kalau ya kawo shi gida sai rashin lafiya ta kama shi, to kaga wadannan ababe ne da ke hana a yi layya. To idan mutum ya ware dabba zai yi layya da ita, sai ɗaya daga cikin irin waɗannan ababe suka faru, malamai suka ce sai mu kalla mu gani shin shi ne ya zama sababbin faruwar haka, shi ne ya daki ragon har kafarsa ta karye, to dole sai ya musanya wani rago mai lafiya, shi ne ya kai masa jifa da hauya ko fatanya ya yi masa ido ɗaya, to sai ya musanya wani da ragon da yake mai lafiya. Amma idan ba shi ne ya zama sababbin faruwar haka ba, bai yi sakaci ba, bai yi da kansa ba, kautsayi ne ya fada abin ya faru ga wannan dabbar ko wannan ragon, to malamai suka ce ya halatta ya yanka dabbar tunda shi ya sauta lafiyayya, to hukuncin sayanta na jansa har ya zuwa lokacin yankan ta. Amma in sakaci ya yi to hukunci zai canja, dole sai ya musanya wata dabbar ba da wannan ba. Sannan idan mutum ya ware dabba ya ce wannan zan yi layya da ita, ya ware rago ya ware sa, sai barayi suka sace ko aka yi ambaliyar ruwa katanga ta fadawa dabbar ta mutu, to malamai suka ce tun da dai ba sakaci yayi ba, barayi suka sace din ba sakaci yayi ba, yana ganin katanga ta kusa fadawa ya kai ragon ya daure a gindinta, to wannan shikenan layya ta fada a kansa, kuma za a ba shi lada gurgudan niyyarsa da ya yi niyyar yayi layya ko bin ta Allah bai kai sa ibn yi, wata za a tabbatar masa ladansa. Hukunci na biyar, daga cikin hukunce-hukuncen da suke haihuwa idan an ware dabba a matsayin za a yi layya da ita, misali an ware dabba an ce za a yi layya da ita, ka sayo saniya ka sayo akuya ko tunkiya za ka yi layya da ita, kafin ranar layya sai ta haihu, to me hukuncin dan da ta haifa? Malamai suka ce tunda har an ware ta an san wannan ta layya, to dan da ta haifa shi ma yana biye da ita, shi ma ya zama layya za a yi da ita. Sai dai ya rage za a yanka shi ne a yanzu, sai idan an ce a yanka shi a yanzu bai kai shekarun da muka yi bayani a baya ba, ma'ana sai waɗannan suke ganin a bari sai shekara ta zo sai a yanka, waɗannan suke ganin a'a tun da ya halatta cin dan tayi a wannan lokacin sai ya bi mahaifiyarsa, mahaifiyarsa ta ba ta aran shekaru shi ma yanzu a yanka a cikin dai da za a yanka ta tun da tare suka zo tare lokaci ne. Da haka wannan duk suna daga cikin hukunce-hukunce da suke haihuwa idan an ayyana dabba an ce za a yi layya da ita. Sannan abu na bakwai, ƴaƴan uwa, ina dafa a ƙididdigar hukunce-hukuncen da nake mana lissafi banda wancan rabe-rabe na tsakiya, wato asalin layya ana yi wa wanda yake raye ne ko yayi da kansa ko a yi masa, amma ya halatta a yi wa wanda yake ya riga ya mutu, ya halatta kai wa mahaifinka layya ko ka yanka ragon layya da nufin Allah kai wa mahaifinka lada. Amma idan kai kayi naka kana da halin za ka yi ragonka kai na mahaifinka, kai ragonka kai na mahaifiyarka, kai kai naka kai na mahaifiyarka da mahaifinka duk guda biyun ko da wani marikinka, za ka yanka raguna wajen guda nawa, wannan a madadin kanka wancan a madadin Allah kai wa sauran ladan? Malamai suka ce ya halatta idan kai ka riga kayi naka. Suna kafa hujja da umumin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata baiwar Allah take cewa mahaifiyata ta mutu amma lokacin da take cikin rashin lafiya na lura cewa rashin lafiya ce ta hana ta yin wasiyya, kila da ta samu ikon yin magana da ta ce a yi mata sadaka da wani abu, amma
harshen ya kare ta kasa yin magana. Shin yanzu ya halatta in yi sadaka a madadinta, in na yi sadaka a madadinta, za ta samu ladan? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai eh, za ta samu wannan ladan. Da umumin wannan hadisi malamai ke tafiya, waɗansu kuma suna taƙaita cewa wanda za ka yi layya a madadinsa ya zanto ladan ya kai masa, shi ne in dangantakarka da shi ya zanto mahaifi ne ko mahaifiyarka. Amma wa ko kane ko amini ko wata ba ta karfi su ko wani dan uwanka, duk ba za ka yi musu ba sai dai mahaifarka. Haka waɗansu malamai suka ce. Hukunci na takwas cikin hukunce-hukuncen da ya kamata mu sani a layya, ragon layya ko dabba ta layya idan an yanka, tana buƙatar mutum ya ci wani abu shi da iyalinsa sannan ya bayar. Waɗansu malaman suka ce a kasha uku, kashi ɗaya gida, kashi ɗaya a ware sadaka ga fuqara da almasakin, kashi ɗaya kuma kyauta. Idan an ce kyauta wato ka iya bayarwa haka wanda ba musulmi ba, amma abin sadaka ku sai musulmi za ka bayar kenan. Don Ubangiji ta'ala ce fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-fakir, ku ci daga cikin dabbar ku ta layya sannan ku ciyar da al-ba'is wanda ke cikin tsanani, al-fakir wanda ke mabukaci. Da haka sai mutum ya ajiye dabbar ya cinye shi kadai, lalle ne zai ci zai ciyar. Fakulu minha wa at'imu, ku ci ku ciyar. Haka Ubangiji ta'ala ya nassanta a cikin hadisi. Bari in ƙara da Allah kai nassanta ka a cikin aya, bari in ƙara mai aya. Wani kullu ummatin da Allah mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, ku ci ku ciyar. Abu na tara cikin hukunce hukunce wajen yanka dabba, ana buƙatan faɗin bismillahi, ana buƙatan yin kabbara. Bismillahi wallahu akbar, ita bismillah ɗin wajibi ce, amma kabbara mustahabi. Allah ya yi ishara zuwa ga wannan da yake lan yanalu Allahu dhuhuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadhalika sakharaha lakum litukabbiru Allaha ala ma hadakum. Yayi magana takbira, tukabbiru Allaha ala ma hadakum. Amma ba su wanda kuwa aikata da cikin fakulu min ma zukira su mullahi a laifi, fakulu min ma zukira su mullahi a laifi. Bana goma ya yi kuwa ya halatta ka yanka dabbar ka ta layya da kanka, ya halatta ka wakilta wani, ya halatta ki yanka da kanki, ya halatta ki wakilta wani, duk wanda mutum ya yi cikin wannan ya halatta. A nan gurin ya kamata mu lura da wasu ababai masu muhimmanci kamar haka. Farko dai idan mun yanka dabbobin layya, mu tabbatar cewa wani kaso na dabbobin nan ya kai zuwa ga mabukata, musamman waɗansu mutane da ake nema a manta da su a cikin al'umma, kamar waɗanda suke zaune a asibiti, ga talauci, ga rashin lafiya, ga rashin galihu. Lalle ne a cikin layyarmu ya kasance mun tuna da waɗannan bayan Allah. A soya naman a kai musu, gado ɗaya ka kai, gado biyu ka kai, kana da halin da war guda za ka yanka musu sa, wancan ba ka yanka musu sa. Idan kai wannan kana da lada mai yawan gaske, ka shigar da farin ciki a zuciyar ta, ta rike rabanta da farin ciki. Domin duk wanda aka ce an kai masa wannan naman yana gadon asibiti, an tuna da shi, gashi yana jin ƙansunsa, yau take sallah, wannan zai iya ɗan kawo masa wani sauƙi-sauƙi psychologically na rashin lafiyar da yake. To wannan farin cikin da ka sa masa, baka san kai kuma irin farin cikin da Allah zai sa maka ba a sakan ba haka. Da haka kar a manta da wanda suke gidajen asibiti, kar a manta da gidajen marayu, kar a manta da gidajen kurkuku, kar a manta da tsangayo na karatun Alkur'ani, dukkan waɗannan yana da kyau a lura da su, musamman dai a wannan rana ta sallah. Sannan wani abu na biyu da ya kamata mu lura da shi a layya, mun nisanci musayar nama. Da yawa daga cikin masu layya bisa ga al'ada sai su ta musayar nama, kin aika da gidanka kai ma kuma ka aiko. Ne in yan aika maka kai ma ka aiko, kaga musaya muke wanda ba su yi layyar ba su kuma suna nan ba wanda ya ba su. To wannan kurakurai ne. Allah ta yi ku ci ku ciyar. Idan yaran to kuci kawai kuke yi, dan lokacin da dan ba ka kai ma ka bani, kaga kun zama kuci, ba kuci ku ciyar ba kenan. Dan ba wani ciyar da ni da kai, ka bani ne a matsayin muryar da ta je ta dawo. To wannan ba daidai bane ba. Sannan kuma abu na uku, ya halatta ajiye naman layya. Babu laifin mutum ya ajiye bayan ya ci wani abu, ya ajiye wani nan da kwana uku, kwana huɗu, kwana biyar, sati ɗaya, yana kan gasawa, yana kan sake soyawa, yana ci, babu laifi. Da manzon Allah ya hana ajiyar naman layya, daga baya kuma sai ce babu laifi. Ku kulu wa tashru, ku ci kuma ku iya ajiyewa. Cewa a ajiye, sai waɗanda suke amfani da wannan gabar cikin hadisi, sai mutum ya yanka katansa sai ga abin da zai bi wa talaka bai wuce kashi daya cikin tara ba, kashi daya cikin goma da goma tara dun nashi. Yana ganin kun da dai ya bayar ko da mutum daya ba, ai ya zama dai fakulumin hawa abin mu ya dukiyar. To a hakikanin gaskiya bai kamata mu yi wa kanmu son zuciya ba, domin idan ka hakan kanka ka cuta. Ma indakum yaqulu wa ma indallahi ba, an yanka dabba a gidan manzo sallallahu alaihi wasallam aka yi tarabawa biskidai har ya zanto ba abin da ya rage sai karfasa daya. Manzo Allah ce duk ina ragowar aka ce tarabawa biskidai, yace to wannan karfasa daya kike kadai muka yi hasara dai, yace wanda zamu ci wancan wanda muka bayar yana kan Allah mutum ya ji ya aje mana. Hanyar tunani irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke mu yanzu gani muke abin da muka ci shine mun tura ban mu, abin da muka bayar shine muka yi hasara, wanda babu hasara a cikin sadaka, babu hasara a cikin sadaka. Dan haka waɗansu malaman suka ce ya halatta ajiye naman layya ne kadai idan a gari ba a yunwa, amma in ana yunwa a gari to bai halatta ajiye ba, dole ne kowa ya ci ya rabar tunda ana cikin yunwa, amma in ba a yunwa to shi ke. To wanda mukiyasi za mu yi amfani da shi don mu gane a gari ana yunwa ko ba a yunwa? Jin yunwar mutum ɗaya ko wani kaso na cikin mutane baya nuna gari ana yunwa, sai in ya zanto wani kaso da ya fi rabin al'umma suna kwana ba su ci ba su sha ba, sun fi rabi cikin al'umma, to ku saka ba ana yunwa a gari ke. Kila sun kai biyu bisa ukun al'umma suna kwana da yunwa, wannan ku saka ba gari ana yunwa, ko da kuwa a rannan wani sai da ya dan koshi ma ya mutu, to sunan garin dai garin ana yunwa, tunda ana kallon suwa suka saiwa cikin halin kakan ta. Ya yan uwa musulmi, idan har wannan wata na zargin da ya kama wanda ya riga ya kama tun jiya, kuma ɗayan ku yana tun layya, manzo Allah ya ce kar ya aske wani nau'i wani bangare na gashinsa ko sai saiwa ko yankewa, sannan kuma kar ya yanke farcensa har sai bayan ya yanka dabbarsa. Wannan yin haka mustahabi ne, ba cewa aka yi ba in ka yanke barkanta ko ka aske gashinka kayi haram, amma dai manzo Allah ya ce kar ka yi har sai ka yanka dabbarka. In kai wannan din kana da falala kana da matsayi da kayi koyi da manzo Allah tabi umarninsa, idan baka yi wannan ba, ba wani zulubi da za a rubuta maka sakamakon rashin yin wannan din. Ubangiji ta'ala ka ba mu ikon binka bisa ga koyarwar manzanka, ubangiji ta'ala ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata. Wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salati.